الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a inda muke gabatar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke karantawa a nayi matukar farin ciki sosai da Allah madaukakin sarki ya kara hada fuskokin mu a wannan masallacin mai albarka a domin ci gaba da karatu da wannan littafin bayan hutu da muka tsaida na sallah ko kuma mu ce na zakuwar azumi a kafin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambaya guda dai wadda take tambaya ce mai matukar muhimmanci wadda mutane da yawa suna tambayar ta kasancewar tambaya ce wadda take da alaka da yanayin da muke ciki a yanzu a mai tambayar yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka da alheri bisa kan kokarin da ake gabatarwa Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah kenan wannan tambayar da zamu bada amsa muka ce tana da alaka da yanayin da muke ciki a yanzu yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi da dukkan kokari tambaya ta shine in mutun yana da bashin azumin ramadan yana iya yin azumin shawwal kanan ya biya bashin azumin ramadan daga baya wannan ita ce tambayar sa kenan mutun ne ake biyar sa azumin ramadan sannan kuma yanzu yana so ya gabatar da azumin shawwal alhali bai biya azumin ramadan ba shin wannan ya halatta ko bai halatta ba a wannan mas'ala ce wadda malumai suka samu sabani akan ta dangane da shin ya halatta ana biyar mutun azumi yayi azumi na nafila ko bai halatta ba a mafi yawancin malumai suna ganin ya halatta mutun koda ana biyar sa azumin watan ramadan yayi azumin watan shawwal da dalilai kamar haka dalili na harko suka ce kasancewar yazo a hadisi Aisha radiyallahu anha take cewa kana yakunu alayya sawm min ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban Aisha take cewa ya kasance ana biya ta azumin ramadan sai in kasance bana iya biyan wannan azumin ramadan ko kuma ban biyan sa sai a ƙarshen watan sha'ban ko sai a cikin watan sha'ban mun gani kenan watan sha'ban shi kuma shine yake bi mu ramadan sai suka ce tabbas ko kasancewar Aisha bata biya azumin ramadan ba ba shi ke nuna cewa bata yin watan shawwal kenan yana nuna cewa ashe ya halatta mutun ya jinkirta mi ya jinkirta azumin ramadan sai wani lokaci tare da mi tare da yana yin azumi na nafila kuma dalilin wata ka'ida a wajen malamai da suke cewa yajuzu fil waqtil muwassi ma la yajuzu fil waqtil mudayyiq ma'ana idan muka lura lokacin azumin ramadan biyan sa abunda aka biya ka a ramadan idan ramadan ya wuce kana da damar wata guda nawa wata guda 11 na biyan wannan watan to kenan lokaci ne mai fadi Allah madaukakin sarki cewa yayi mi ayyamin ukhar ko wasu kwanaki na daban bai ce ba dole sai lokaci kaza zaka biya shi kamin dai wani azumin ya zo kenan sai suka ce kenan mutun yana da damar kowanne wata na bayan ramadan ya biya shi kuma wannan azumin na shawwal lokaci ke gare sa mi kayyadadde bakin mi bakin wannan watan na shawwal idan ya wuce mutum ba zai iya mi ba ba zai iya wannan azumin ba to dalilin wannan sai suka ce kenan ya halatta koda ana biyar ka azumin ramadan kayi mi kayi azumi na watan shawwal to sai malumai na bi musamman malumai na mazhaba ta hanbaliya irin su al-imam ibnu baz duka suna akan wannan fatawar su suna ganin cewa idan ana biyar mutun azumin watan ramadan baya halatta yayi sita shawwal kinan da ake sai mi sai ya biya wannan bashin da ake biyar sa sannan sai ya sita shawwal dalilin su kuma suka ce idan muka lura da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فدين منزا الله da yake cewa duk wanda ya azumci Ramadan sannan ya bisa da kwana 6 na Shawwal suka ce yana nuna cewa wannan azumin na Shawwal kin yana akan wanda ya azumin Ramadan gaba ɗaya ne to kenan tunda shi wanga ana biyar sa kenan bai mi ba bai Ramadan gaba ɗaya ba shi kuma an ce sai mutun yayi Ramadan sannan zai mi ya bisa da guda 6 mun gane ko to sai dai har yanzu wancan malaman suna ce musu ai nan manzon Allah bai ce ba sai wanda yayi azumin gaba ɗayan sa ya zo ne mutlak idan dai mutun yayi azumin na Ramadan mun gane ko Shawwal kin yazo sai yayi guda 6 anan ne dai yana da kyau abin da yake alkhairi ga mutun shine yayi kokari ya biya sannan yayi Shawwal kin kamar yanda malamai suke cewa al-khuruj min al-khilaf mustahabun ma'ana ana so idan malamai suke sabani a cikin wani abu wanda kuma kowa yana dalili mai kwari to sai kai kokari kai ka tsaya tsaka-tsakiya idan ka biya Ramadan sannan kai Shawwal wa'ancan da suka ce ya halatta kai Shawwal kamin ka biya za su ce kai lahi ba za su ce ba mun gane ko asali ma su kin ma haka suka ce abin da yake dacewa ka biya Ramadan kin sannan kai mi sannan kai Shawwal amma idan da uzuri kana gani in ka ce ka biya Ramadan sannan ka zo kai azumin Shawwal akwai wahala ba za ka iya ba musamman cikin wannan lokacin da muke na zahi to babu lahi akan mi akan kai wannan azumin na Shawwal domin shi lokacin sa mi takaitacce ne shi kuma lokacin Ramadan kin menene lokaci ne mai hwadi yajuzu fil waqtil muwassi ma la yajuzu fil waqtil mudayyiq wannan shine kenan insha Allah kenan wannan ita ce kenan tambayar da zamu amsa sai dai wani yakan yi tambaya menene muhimmancin wannan azumin guda 6 da ake na Shawwal malamai suka ce yana ɗaya daga cikin manhohin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnantar mu na dai mu yi wannan azumin na Shawwal shine na farko dan ya kasance godiya ne ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki idan ya maka ni'ima yana so ka gode masa to ya ake gode ma Allah ana gode ma Allah ne ta hanyar yi masa wata ibada kamar yanda ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa idal fata zafarat yadahu bi ni'matin fadawamiha bi dawami shukril mun'im idan Allah madaukakin sarki ya maka wata ni'ima to wannan ni'imar tana iya tadawama amma da sharadin ka gode ma Allah madaukakin sarki me ni'imar da Allah ya muna shine kasancewar akwai wanda sun ga Ramadan kin bisu samu suka yi azumin sa ba akwai wanda a bara ana tare da su an yi Ramadan tare da su wannan shekarar ba a yi da su ba kinan kai Allah madaukakin sarki ya zabe ka ne ya sanya ka daga cikin wanda za su azumtar wannan watar kinan menene kinan ni'ima ce maka kamar yanda yazo a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ma'anan hadisin yake cewa man yuridillahu bihi khairan ko kuma me yake da suna subhanallah ya hadisin inna allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu ma'ana Allah madaukakin sarki yakan yi mutum wata ni'ima ta duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma ni'ima ta addini baya yin ta sai ga wanda yake so kenan sai nuna cewa ni'imar da Allah ya maka ta azumta wata Ramadan Allah ya minene Allah ya zabe ka ne kenan sai ka gode ma Allah da wannan ni'imar yana ɗaya daga cikin gode wanda zaka yi masa bayan Ramadan kin ya wuce sai ka yi mi sai ka yi azumi guda 6 na Shawwal kamar yanda manzon Allah ya koya muna sannan suna ɗaya daga cikin hikimomi ta wannan azumin shine kasancewar kowace ibada tana da nafila mun gane ko kenan sai kasance shi wannan azumin da za a yi na bayan Shawwal na cikin Shawwal na bayan Ramadan kamar nafila ce ta mi kamar nafila ce ta Ramadan bayan kai sallar magriba ana so yan kare kai mi kai raka'a guda 2 to me amfanin wannan nafilar amfanin wannan nafilar kamar yanda yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah madaukakin sarki ce a kawo sallar bawa idan aka ga akwai naqasu a cikin sallolin sa na farilla sai ami sai Allah ya ce unzuru hal li abdi min tatawu kudiba har bawa na yana da nafila in yana da nafila sai a dauko nafilar ami a cika kuskuren da aka samu a cikin farilla to shi ma haka Ramadan malamai suka ce kuskuren da ka samu a cikin Ramadan take yiwa akwai rar da kai Ramadan kin ba amma amshe sa ba kwata-kwata to dalilin wannan shiddan da kai sai a dauko mi sai a dauko a cika da wannan Ramadan kin ka a ranar tashi alkiyama kun ga wannan hikima ce mai girma malamai suka ce kuma yana ɗaya daga cikin hikimar shine dan a koya mun da cewa wai ita ibada ci gaba da yin ta ake yi ba a da wani lokaci yazo ba an yi shikenan sai a bari gaba ɗaya kuma ana so a ci gaba da ibadar ne wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta ma ubangijin ka sai mai sai ya kini ya zo maka kenan sai ya kasance idan kai sita shawwal ma'ana kwanakin nan guda meke da suna shidda na azumi na bayan ramadan idan kai su sai ya kasance ka wami kaman kana koya ma kanka ne akan ka ci gaba da yin wannan azumin ko da ramadan ya wuce sai ka mai sai ka saba da yin wannan azumin wannan sune kadan daga cikin hikimomin yin dai wannan azumin na shawwal ina kwadaitar da mu akan mu yi kokari mu yi wannan azumin don saboda alkhairin da yake a cikin sa muna fatan Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi idan ba a manta ba a yau zamu tashi a sabon kitab shine kitabu at-talaqi kitabu at-talaq ma'ana litahi wanda yake bayani akan mi akan hukumce-hukumcen saki hukumce-hukumcen rabuwar aure a addini da farko dai me ake ce ma saki sannan kuma menene hukuncin saki a cikin addini maluman meke suna fiqhu suna yin ta'arifin saki da cewa huwa hallu uqdatu az-zawaji bi lafzin makhsusin ma'ana shi saki warware daurin aure ne ma'ana kullin da akai lokacin da akai aure an kulla ne ko to shi saki kamar walwale wannan kullin ne ta hanyar wani lafazi wanda yake kebantacce ma'ana ta hanyar fadin na sake ki ko abin da ya kama da haka wannan shine ake ce ma saki to me hukuncin saki a addini tabbas saki ko da yake ko ya halatta yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke meke da suna akai tsaye za a iya cewa makruhi ma'ana abubuwan da ba a so ya halatta amma kun ba a son shi ya zo a hadisi da'ifi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abghadul halali ila Allah at-talaq halal kin da Allah ya hikiyama ita ce saki sai dai wannan hadisin bai inganta ba amma kuma akwai hadisin da yake goya masa baya wani hadisi ne shine yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ash-shaytana la yad'u 'arshahu 'ala al-ma'i manzo Allah yake cewa shedan yana dora karagarsa akan ruwa kuma yab'asu sarayahu sannan sai ya tura mi sai ya tura ɗan yakin sa ma'ana su ne shaidanin da za su tahiya su yi mi su yi banna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake samun kusanci wanda zai samu kusanci daga wannan shaidanin shine wanda mi fitinar sa tahi girma sai ya kasance idan wannan ya zo masa da labarin ga abun da yana fitina sai ya mi sai ya ce wannan ba komai bane idan ya ce wannan ya sasa yayi ƙarya ne sai ya ce kai tahi bayan yayi ƙarya zai ya ce astaghfirullah Allah ya yahi masa sai ce wannan yayi zina sai ce kai tai can yanzu in ya tai raka'a guda bi tsake da dare roki Allah ya tuba mai kyau Allah zai yahi masa idan wani ya zo ya ce masa ni kuma ban gushe ba ina hada ban gushe ba a tsakanin ma'aurata guda biyu har sai da na zuga su suka rabu da juna sai ya ce ni'ima anta sai ya ce madalla da kai sai ya gurguso da shi ya sa shi daga cikin mi daga cikin makusantansa abun lura anan shine kenan nan muna a wannan hadisin cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da shedan yake so suke birge sa shine me shine saki tabbas kuma abun da yake birge shedan bazai birge Allah madaukakin sarki ba kenan wannan hadisin sai nan mun da cewa ashe saki yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke burge shedan ashe idan kai saki ka burge shedan wannan shine kenan a meke da suna asalin saki amma hukumce-hukumcen saki suna shan bamban malamai suke cewa ya tarattabu alaihi a meke da suna al-ahkamul khamsa saki hukumce-hukumcen nan guda biyar suna doruwa a kansa ma'ana saki yakan iya zamanto dole yakan iya zamanto haramun kai saki yakan iya zamanto ana so kai yakan iya zamanto mustahabbi mun gane ko da abin da ya kama da haka to bari mu zo da ɗaiɗaiɗai kowanne sai mu bada misali misalin lokacin da saki yake iya zamantowa haramun shine lokacin da zaka saki matarka a lokacin da take a cikin jinin haila zamu ga wannan mas'alar anan kun ga sakin ya halatta amma kuma haramun ne kai shi a wannan yanayin da matarka take a ciki yanayin saki na biyu shine sakin da yake meke da suna mustahabbi ana so kai sakin mun gane ko in kai shi hizama alkhairi to shi kuma irin wannan ana samun sa ne idan ya kasance matar da kake tare da take tare da kai ba ta bin dokokin Allah madaukakin sarki misali a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya kawo karan matarsa yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innali imra'atan la taruddu yada lamisin ya ma'aikin Allah ina da wata mata wadda ita ba ta maida hannun da ya shahita ma'ana duk namijin da ya tabe ta za ta bashi dama yayi abin da yake so, ma'ana abin da yake nihi ta kasance tana da aure, tana aure da shi amma kuma tana lalata, mun gane ko, ma'ana fasika ce. Sai manzo Allah ya ce masa sakattatu, to kun ga inda ba mustahabi bane dami, da manzo Allah bai ce sake ta ba ko. Sai manzo Allah ya ce to sakatta shi zama alkhairi. Sai ya ce ya manzo Allah, zuciyata bata iya hakuri, ma'ana in na sake ta to sai na bi ta a baya. Sai manzo Allah ya ce to je kai hakuri, tunda idan ya sake ta zai koma daga baya ayi me, ayi zina. To shi kuma akwai kaida a wajen me yake da suna malaman makasir suke cewa idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'lahuma birtikabi akhaffihima, idan banna biyu suka so su faru to su sai ayi kokari a kauce ma babbar sai ayi karama. Me banna biyu anan saki menene? Banna ce ko, zama da ita kuma banna ce ko, kuma sannan me yake da suna idan ya sake ta shi zai tai aimi, zai tai aizina. Amma matukar tana a matsayin matarsa, in ya an yi sadu da ita zinai bai zina ba ko, amma kuma zama da ita duk da haka nan zai cutar da shi. Kenan sai ya kasance ya zamana da ita su sadu, ya kasance a matsayin matarsa take shi ya himi, shi ya sauki da a ce ya rabu da ita kuma ya koma ya himi yayi zina da ita, mun gane ko. To a wannan lokacin kenan sai na mana cewa saki a wannan lokacin mustahabi ne, amma idan mutum bai yi ba baya da laihi. Sai yazo kuma akwai lokacin da saki yakan iya zamanto makruhi, ana kyamar mutum yayi, ba haramun bane amma makruhi ne. Shine kasance baka da wata matsala tsakaninka da matarka ka rabu da ita, ko kuma misali matarka mai ladabi mai maka biyayya kawai sai kaga wata mai kyawu shikenan sai ka mi, sai ka ce zaka sake ta dan ka kawo ta, to kun ga wannan gurin makruhi ne, bai dace kai ba, amma kuma in kai baka da laihin komai, mun gane ko. Wannan shine. To akwai lokacin da saki yake zamantowa haramun, wanda lokaci shine idan ya kasance baka iya bata haƙin ta, dai daga cikin rishin bata haƙin ta shine kasance baka iya saduwa da ita, mun gane ko. Ita kuma ga ta mai sha'awa kenan sai mi, a wannan lokacin dole ne ka rabu da ita, mun gane ko. Tunda idan baka rabu da ita zata mi, zata fada a cikin zina, zata fada a cikin sabon Allah madaukakin sarki. Wannan shine kenan misalai daga cikin me yake da suna yanayin yanda saki yake iya zuwa. Hadisi na harko a cikin wannan kitabkin shine hadisin Abdullah ibn Umar, malai ke cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullah dan Umar yardar Allah ta kara tabbata a gare shi shi da ma'aifinsa, annahu tallaqa imra'atahu wa hiya ha'idun, ya saki matarsa tana a cikin jinin haila, fa zakara dhalika Umar li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai Umar ya ambata haka ga manzon Allah, fataghayyaza minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah yayi masa hushi, yayi hushi akan wannan abun, thumma qala, sannan sai ce liyuraji'ha yamayad da ita, thumma liyumsikha hatta tathura, sannan sai ya rike ta har sai ta tsarkaka daga haila, thumma tahida, sannan sai ta yi haila, fatathura, sai ta yi tsarki, fa in badalahu an yutalliqaha, idan ya ga yana so ya sake ta babu matsala ya sake ta, qabla an yamassaha, amma kamin ya sadu da ita, fatilkal udda, wannan ita ce me yake da suna saki wanda ya dace shine nan tilkal udda, ma'ana nuhin tilka talaq, ma'ana kenan wannan shine saki kama amara Allah azza wa jalla, kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi umurni, wa fi lafzin, a cikin lafazi, hatta tahida haidatan mustaqbala, hasi tayi haila wata haila mai zuwa, siwa haidati hallati tallaqaha fiha, banda hailar da ya sake ta a cikin ta, wa fi lafzin, a cikin lafazi, fa husibat min talaqiha, sai aka kilga wannan sakin da yayi mata daga cikin sakin da yake a kansa, wa raja'aha Abdullahi, sai Abdullahi ya mayar da ita, kama amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, kama yanda manzon Allah ya umurce sa. Wannan hadisin Abdullah ibn Umar ne ya saki matarsa tana a cikin lokacin jinin haila. To lokacin da ya saki tana a cikin jinin haila da manzon Allah labari ya iske sa, sai manzon Allah ya hushi akan wannan sakin da yayi, sai manzon Allah ya umurci Umar ya ce ma dansa abu yake suna Abdullahi ya maido da matarsa, dan saboda baya halatta mutun ya saki matarsa tana a cikin mi, tana a cikin haila. To lokacin da ya gaya masa, sai manzo Allah ya ce ka gaya mishi kuma idan ya maido ta ya rike ta har sai ta yi tsarki, ma'ana hailar da take a ciki sai ta kare. Idan wannan hailar ta kare sai ta yi kuma wata haila ta tsarkaka, mun gane ko? To a wannan lokacin in yana so ya sake ta, in kuma yana so mi ya hwasa sakinta, sai manzo Allah ya ce masa wannan ita ce idda kamar yanda Allah madaukakin sarki ya umurta. Wannan hadisin yana bayani ne ɗaya daga cikin nau'ukan saki. Saki nau'i biyu ne min haisu make da suna min haisu sifatihi. Idan aka lura da siffan saki to kala biyu ne, akwai at-talaqu al-bid'i sannan akwai at-talaqu sunni, saki na bid'a da kuma saki na sunna. Saki na bid'a shine ka saki matarka tana a cikin me? Tana a cikin jinin haila. Idan ka sake ta kayi laihi to sakin yayi ko bai yi ba? Sakin yayi amma kuma kayi laihi, mun gane ko? To irin shi shine mi? Shine anan Abdullahi bin Umar yayi. To ya ne at-talaqu sunni, saki na sunna, ma'ana saki yanda sunna ta karantar, shine yanda manzon Allah ya nuna masa. Ma'ana idan zaka saki matarka ka sake ta a lokacin da take ba a cikin jinin haila ba, mun gane ko? Kuma ya kasance a lokacin da ta kare wannan hailar take a cikin ba a cikin lokacin hailar ba ka sadu da ita ba, masa ana ganiya da kyau ba. Matarka ce ta maka laihi kana so ka sake ta amma sai ka tuna tana cikin haila, mun gane ko? Kun baya halatta a saki mace a cikin haila, to a wannan lokacin sai ka kyale ta, sai ta mi? Sai ta kare haila. Idan ta kare haila ta yi wanka kamin ka sadu da ita sai ka sake ta. Idan kuma bayan ta yi wankan nan ka sadu da ita, mun gane ko? To shikenan wannan haila ta mi? Wannan wankan nata ya mi? Ya lalace, mun gane ko? Kenan sai ta kara yin wata haila kuma ta tsarkaka, sannan zaka iya mi? Zaka iya kai mata saki na sunna. Abunda dai wannan hadisi kin namuna yanda ake saki a sunna shine mi? A saki mata a lokacin da take a cikin tsarki, kuma tsarkin ma ya kasance ba a sadu da ita ba a cikin wannan tsarkin. To wace hikima ce ta sa addinin musulunci yasa idan mutum zai saki mata baya halatta ya saki tana a cikin haila? Malamai suke ce hikimar da yasa shine dan dai saboda sakin ya karanta a tsakanin musulmai, mun gane ko? Ta maka laihi ka ta yi ka sake ta, kai kuma ahlus sunna ne, sai ka tuna baya halatta ka sake ta a cikin me? A cikin haila. Sai kai me? Sai kai hakuri ka ce bari in jira sai ta mi? Sai ta kare haila. Kamin ta kare haila kuma sai ta maka abin da ya faranta maka rai, sai me? Sai ka hasa me? Sai ka hasa saki. Kun ga hikima ta musulunci? Don musulunci nuna mun da cewa sakin nan ba son sa ake ba, sai idan ta kama dole, mun gane ko? To shi yasa ma sai mi? Kai ke da matarka amma ka ce bai halatta ka sake ta ba a wannan yanayin, dan mi? Dan saboda a kare wannan mi abkuwar wannan yawan sakin. Wannan shine kenan a takaice dai ana sakin mace a lokacin da take a cikin yanayi wanda ba na haila ba. Idan tana a cikin haila ka sake ta, sakin yayi amma kai at-talaqul bid'i, kai talaqa, kai saki na bid'a kuma kana da laihi akan wannan sakin da kai, mun gane ko? Wannan shine kenan abinda wannan hadisin yake karantar da mu a takaice. Sai hadisi na gaba, malai yake cewa an fatimata binti qais, an karbo daga fatima ar qais, anna aba amr bin hafs, lalle aba amr bin hafs talaqaha albatta, yayi mata sakin wuta, shine at-talaqul bat, ya mata sakin wuta ko kuma ya mata wuta in ji Hausawa. Wa huwa ghaibun alhalikum, babu yanan, baya a cikin gari. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya talaqaha thalathan, ya sake ta saki uku, ba ana nuhin a lokaci guda ba, da guntu har akai har ya kai uku. Fa arsala ilaiha wakilahu, sai ya tura zuwa gare ta wakilinsa, bi sha'irin, da sha'ir ma'ana da alkama. Fa sakhitathu, sai ta kyamaci, ma'ana ta raina wannan alkamar da aka kai mata, ma'ana ya kai mata abinci, sai ta raina wannan abincin da aka yi mata domin tana ganin bai taka kara ya karya ba. Fa qala, sai yace wallahi ma laki alaina min shay'in, shi wakilin sai ce wallahi baki da komai akan mu, ba hawa dole bane mu ciyar da ke, mun gane ko? Tunda yana ɗaya daga cikin make da suna sharadi na sakin mace, idan ka sake ta za ta yi idda a gidanka kuma mi? Kuma ka ciyar da ita, mun gane ko? To shine tunda wannan saki guda uku ne yace mata ai babu komai akan ki, wannan kyautatawa ce aka kawo miki, ciyar da ke akan a gare mu ba wajibi bane. Faja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ta zo a wajen manzon Allah. Fa zakarat dhalika lahu, sai ta ambata masa haka. Fa qala, sai yace laysa laki alaihi nafaqatun, babu ciyarwa taki akan sa ma'ana ba dole bane akan sa ya ciyar da ke domin saki guda uku ne miki wa fi lafzin a cikin wani lafazi wala sukna hatta ma wurin zama ba kya da idan ka saki mace saki dai ko kuma saki na biyu za ta zama a gidanka ne ta yi idda ko to shine sai manzo Allah ya ce mata tunda saki guda uku ne bai ciyar da ke kuma hatta wurin zama ma zaki bar mishi gida kinan mace da an yi mata wuta shikenan za ta kangama inata ta koma gidansu yace fa amaraha an ta'tadda fi baiti ummi sharikin sai manzo Allah ya umurce ta da tayi idda a gidan ummu sharik ummu sharik dai ce daga cikin sahabban manzo Allah mata thumma qala sannan sai yace tilka imra'atun yakshaha ashabi yace wannan kuma mace ce wadda sahabbaina suke yawan zuwa a wajenta shine ma'anan yakshaha suke lullube ta ma'ana suke yawan zuwa a wajenta domin yar kasuwa ce manzo Allah yace tilka imra'atun yakshaha ashabi sai dai wannan mace ce wadda sahabbaina suke yawan zuwa a wajenta i'taddi inda ibn ummi maktum kije ki idda a wajen ibn ummi maktum ma'ana makahon manzo Allah wanda yake masa kiran sallah yace fa innahu rajulun a'ma dumishi mutunni makaho tad'ina thiyabaki indahu zaki iya ki aje kayanki a wajen sa ma'ana kina iya ki huto bada sutura ba kina iya ki hidda hijabi tunda makaho ne ko ya ganki ko ya kalle ki ba zai ganki ba kenan babu lahi akan wannan yace fa idha halalti idan kika kare idda fa adhini ki mini izini ma'ana ki bani labari ki gaya min da cewa kin kare idda qalat tace fa lamma halaltu a lokacin da na kare idda zakartu lahu sai na ambata masa anna muawiya ibn abi sufyan akan cewa muawiya bin abi sufyan wa aba jaham da abu jaham khatabani sunni mi aurena fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace amma abu jaham amma hushi abu jaham fala yad'u asahu an atiqihi baya shidda sandarsa daga wuyansa ma'ana kina yace akan mi akan cewa mai yawan mata ne a wata riwaya ma yake cewa fa innahu darrabul linnisa domin shi yana shibgan mata yana dibgama mata kashi yake cewa wa amma muawiya amma shi kuma muawiya fa su'uluku la mala lahu talakani baya da dukiya inkihi usama ibn zaid kije ki aure usama bin zaid fakarihtuhu sai na kyamace sa ta kyamace sa ne dan saboda shi baki ne ita kuma tana ganin shashawar da ita a ce ta armi bakin mutum thumma qala sannan sai yace inkihi usama ibn zaid kije ki aure usama dan zaid fanakahtuhu sai na aure sa faja'ala Allah fihi khairan sai Allah ya sanya alkhairi a cikin sa waghtabtu bihi najdadin zama da shi wannan hadisin yana da fa'idodi masu yawa wanda la tu'addu wa la tuhsa akan wannan hadisin ana yi abu ga littahi abubuwan da kawai yake a ƙarshen sa sai dai zamu hudu abubuwan da suke da alaka da meke da suna da babin da muke a ciki na saki kenan wannan Fatima ce bintu Qais mijinta ya rabu da ita yana ba a gari ba asali akwai saki bi a tsakanin su to ta mishi laihi tun daga can wajen balaguro turo mata da mi ya turo mata da sakarda da takardar sarki ya sake ta sai ya zamanto saki ya zamanto na wuta ta wannan lokacin sai ya turo da dan uwansa da ya kawo mata abinci sai ta ga abincin bai taka kara ya karya ba ta raina abincin shine sai shi wakilin yace mata hoki san da cewa hukunci yadda ke kin ba dole bane akan mu domin saki ne aka miki guda uku na wuta ta tambayi manzo Allah yace tabbas haka ne tunda saki guda uku ne baya ci yadda ke sannan kun ba zai baki ko wurin zama ba yace ki hito ma daga gidansa kun gani ta ma shawo makanta shi can da mishin yayi mi ya kyale ta har ma abinci zai bata tana aiwa Allah sai ya dawo to amma to da ta kai kara a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barmakin ta samu sauki sai aka mishi aka ce mata baro mishi ma gida wannan shine kenan wajen kiba an tono rama wannan shine kenan lokacin da manzo Allah ya ce mata baro gidan sai ce ta je a gidan ummu sharik wata sahabiya ce da ta shahara a tsakanin sahabban manzo Allah a wajen kasuwanci to da an ce maka mace ku yar kasuwa ce tabbas zaka samu tana mu'amala da mutane masu yawa to shine sai manzo Allah ya ce mata ummu sharik mutane da yawa suna zuwa a wajenta kenan ki komo ki zo a wajen gidan meke da suna ibn ummi maktum do yake shi makaho ne shi wannan kina yake zamna a gidansa wani zai iya to dan me yasa ba a ce ta gidan iyayenta ba dan saboda ita a lokacin garin Madina zakkuwa ne suka yi mun gane ko akwai wanda suka hijira daga Makka ko suka zo a Madina kenan ba ta da iyaye da a ce tana da iyaye sai a ce ta me da kuma gidan iyayenta. To shi yasa sai manzo Allah ya bidi gidan Lattizawa ya tura ta. Kenan sai manzo Allah ya ce ta je can ta yi idda. Manzo Allah ya ce mata in ta kare idda ta gaya masa. Da ta kare idda sai ta gaya masa ga mutum biyu sun huto mata, shine Abu Jaham da kuma Muawiya. Abu Jaham ga siffarsa darrabul linisa, mata yake ba kashi, shi kuma Muawiya talaka ne. Kuma idan an ce talaka ba za ki ji dadin zama bacci da ket sha da ket. Sai manzo Allah ya ce mata ina baki shawarar ki auri Usama, shi kuma Usama baki ne. Sai ta kyamace sa, sai ta bi da kashi ta bi shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mi, akan za ta auri Usama kin. Bayan ta auri Usama ta ce sai Allah madaukakin sarki ya sama auren su albarka. Wannan hadisin daga cikin abubuwan da yake karantar da mu, abu na harko dai yana nuna mana ɗaya daga cikin nau'ukan saki. Malamai suke cewa at-talaqu min haythu atharihi yanqasimu ila qismaini. Saki idan aka lura da abun da yake biyowa bayan sa yana kasuwa kaso guda biyu. Shine na harko shine at-talaqur raj'i, saki wanda ake iya ai kome. Sannan at-talaqul bat shine saki wanda yake na gaba dai, babu damar kome. Shi saki wanda ake iya kome shine ka saki mata saki dai kamin ta kare idda sai ka maido da ita. Kinga shi kana da damar ka maido da ita ba tare da an yi mi ba, an kulla sabon aure kun, ba tare da dole sai ta yadda ba. Idan ka saki mata yanzu bayan an yi wata guda kana da damar ka maido da ita ko da bata yadda ba. Amma idan bata yadda ba tana da damar ta nemi mi, ta nemi ayi khul'i, mun gane ko, ta maida maka sadakin ta shikenan. Domin lokacin da ka saki mace bata gushe ba tana a matsayin mi, tana a matsayin matarka, mun gane ko. Wannan shine kenan, sai ta kare iddar ta. Kuma idda mai yake da suna za ta yi haila guda nawa ne? Haila guda uku. Idan ta yi haila guda uku, idan ya kasance mace ce wadda take mai haila, to shikenan ta tsarkaka. Domin bari idan muka zo a wajen babin mai yake da suna babin idda, sai mu fara da bayani akan yanda idda take. Kenan wannan dai hadisi na muna saki kala biyu ne, akwai wanda ake iya kome, akwai wanda ba a iya kome. Wanda ba a iya kome shi ma kala biyu ne, mun gane ko. Akwai albaynunatu sughra, akwai albaytutatu sughra, akwai albaytuta alkubra. Ma'ana saki na wuta karami da saki na wuta babba. Saki na wuta karami shine wanda kayi mata saki dai baka maido ta ba har sai da ta kare idda. To a wannan lokacin baka iya kamar da ita sai mi, sai an kulla mi, sai an kulla aure ko. To wannan shine mi saki na wuta karama. Sai saki na wuta babba shine sakin da za ka yi mata wanda baka iya ka aure ta kuma sai ta aure wani namiji. Shine idan ka mata saki guda har zuwa uku, kina wannan lokacin ta haramta a gare ka, sai ta aure wani namiji, bayan ya sadu da ita sannan za ka iya ka maido ta. Kina wannan sune saki nau'i guda biyu idan aka lura da abin da yake biyowa bayan mai yake da suna sakin. Har yanzu wannan hadisi yana nuna cewa ashe ya halatta mu'amala tsakanin maza da mata idan dai har aka bi mi, aka bi dokokin musulunci. Domin wannan ummu sharikin manzo Allah da kansa yace mi, yace tilka mai yake da suna imra'atun yakhshaha ashabi, sahabbaina suna mi suna lullube ta, ma'ana suna yawan zuwa wajen ta tare da cewa mi ba muharramanta bane. Kinan mu'amala ta hada su ta mi ta kasuwanci, kinan babu laihi. Malamai suke cewa idan zaka yi mu'amala da mace wadda ba muharramiyarka ba babu laihi, amma da sharadi guda biyu. Sharadi na harko Allah ya kuna fi khalwatin, kada haduwar da zaka yi da ita matar ya kasance a mi, a keɓance, a inda babu kowa, mun gane ko. Sharadi na biyu shine mai yake da suna an takuna ala sutratin, ma'ana ta kasance akan sutura wadda take ta addini. Ma'ana idan mace ce ta suturta mi, ta suturta gaba ɗayan jikinta, ta sa hijabi wanda musulunci ya karantar. To idan mace tana da wannan abubuwan guda biyu, ko kuma aka cika wannan sharuɗin ya halatta kai mu'amala da mace, mu'amala wadda ta dace. Yana daga ciki kuma idan muka lura a wajen muryarta kada ta kashe maka murya da abin da ya kama da haka. Wannan shine kenan. Sannan wannan hadisin a ƙarƙashin sa ne malaman tarbiyya suke cewa duk namijin da za a aure a addinance ana son ya siffantu da siffofi guda uku, in ji malaman tarbiyya. Siffa ta harko suka ce addin, siffa ta biyu shine al-khulq, siffa ta uku shine mai yake da suna mai ake ce masa al-qawama. Na harko shine addini ko, dalilin sa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan wanda yake da kuka yarda da addinin sa, sannan kuma da me ake cewa da dabi'unsa yazo ku yi mi ku aurar masa ashe wannan sunna mun cewa ashe zaka yi ka samu tun yana da addini akwai riko da ibadu amma mi amma baya da dabi'un kwarai kamar yanda zaka samu tun yana da dabi'u na kwarai amma kuma baya da addini wallahi wannan ana samun sa sosai a cikin mi a cikin muhalu sunna ka samu tun ga addini ga ilimi amma mu'amalar sa da mutane dabi'unsa ba sa da kyau idan muka lura a cikin wannan hadisin shi kansa ya tabbatar mun da wannan wanne ne daga cikin wannan guda ukun ya rasa wannan sharadi na mi sifa ta mi ta dabi'u cikin wannan sahabban da ta zauno ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne Abu Jahal domin darrabul linisa ko duk wanda zaka yi zai shirga ma mace me yake da suna zai shirga ma mace kashi ka san ko ba har dabi'un kwarai mun gane ko wannan shine kenan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta gaya masa mazajen sai ya lura kowanne da siffofinsa sai ya lura da cewa shi Abu Jahal ya rasa siffa ɗaya daga cikin siffofin da ya dace a samu ga namiji shine mi shine kyakkyawan dabi'u idan aka ce maka sahabi baka ma maganar addini akwai addini amma mi babu dabi'u sai manzon Allah ya ce mata wannan akwai sauran siffofi ta bai cika ba mun gane ko to zamu zo me yake da suna siffa ta bi mun ga siffa guda biyu ko shine addini da mi da dabi'u da an ce musulmi shikenan an san akwai addini to dabi'un sune mi sune gogormayar to siffa ta uku sune shine suka ce alqawama me yake cewa alqawama shine jagoranci da iya daukar nauyin iyali to cikin wannan sahabban wanne ne ya rasa wannan a wanne ne ya rasa wannan Muawiya domin su'ulukun idan aka ce kuma talaga ka san ku nauyi zai masa wahalar dauka kalma ta su'uluk ku a wajen talaucin tana nuna me yake da suna ma'ana na karshe a wajen talauci da Hausa ana iya cewa mai hotara ko mun gane ko mai hotara to kenan shi hotara gare sa domin me yake da suna talakawa ma'ana jiro su maratib ne mun gane ko jayyid akwai as-su'uluk sannan akwai al-faqir sannan akwai mi akwai al-miskin miskin shine mai dama dama misali ni iri na miskini ne mun gane ko wannan shine kenan irin su sahal shi kuma fakiri ne ko in bai ma kai na ba da shaida da sahal ne da shine da tabbacin shi mun gane ko shi sahal am mai kira suna hadhihi daraja tafuku qudrataka ko su'uluk ne kai wannan shine kenan misali wani muna da wani mai kira suna wani doctor a jami'a wanda yake sunan ne annan yamai da ake cewa doctor Anta Dawud shahararre ne sosai so da yawa in yazo sai ya ce muna sa'alik ma'ana sai ya ce muna masu hotara dan me yasa yake ce muna masu hotara ne saboda yace in ka je a sakan baka a dakunan dalibai baka iske komai sai mi sai takalmi cirarri bakin kofa to da kaga cirarrin takalmi bakin kofa ka san mi ana hama da mi ana hama da hotara to wannan shine kenan Muawiya ya rasa mi ya rasa alqawama jagoranci baya iya rikon mace mun gane ko wannan shine kenan kina wannan sune siffofi guda uku da duk wanda ya cika su to ya dace a bashi mace yana da kyau idan zaka aurar da yake ka tabbatar da wannan siffofin guda uku addini dabi'u sannan kuma mi da kuma alqawama ma'ana shine mi yana iya dauki nauyi ko ba zai iya ba wannan shine kenan kadan daga cikin abin da wannan hadisin yake karantar da mu insha Allah nan muka zo karshen kitab nami na saki kahin mujiga kitab na karshe yana da kyau mu san da cewa saki yana da rukunnai sannan kuma yana da sharuɗa menene rukunnan saki rukunnan saki guda uku ne idan aka ce rukuni ana nufin abunda me yake da suna da su ne sakin yake yiwuwa mun gane ko wannan shine kenan rukunnan saki guda uku ne rukuni na farko shine a samu al-mutalliq wanda yayi sakin sannan a samu al-mutalliqa wanda aka sakin sannan na uku shine a samu asiga ita ce me yake da suna sakin karan kansa yanda ake yin sa to kowanne daga cikin wannan abubuwan guda uku yana da sharuɗa mun gane ko wanda yake sharadi masu yawa shine al-mutalliq ma'ana wanda zai yi sakin wanda zai yi saki dole sai ya cika sharuɗa guda hudu sharadi na farko an yakuna zaujan ya kasance shi wanda zai yi sakin miji ne mun gane ko kenan mijin wanda zai saka ne misali kai uba baka da izinin ka zo ka ce ma diyar danka je ina sake ki mun gane ko baka da izinin wannan kamar misalin me yake da suna wata uwar gida da na gani mun gane ko na ji labari kuma mijinta yi mata kishiya, da yi mata kishiya ita kuma mace ce mai tsananin kishi, ta tada ma mijinta hankali har ya kai ga kikun mace ce mahaɗaciya, har ya kai ga mijin, har ya kai ga matar amaryar, in dai babu mijin cikin gida ba ta hitowa da cikin ɗaki. Aka samu akashi, sai amaryar ta hoto ta matse ta ga gina, ta ci kwalata, ta ce mata kije na sake ki. Ta ce kin sake ni? Ta kaga kin sake ni, ke ce miji na balle ki sake ni? Sai ta ce mata ai shi miji me ake ce mishi, me ake ce mishi, uban gida ko mai gida ko? Ta ce to ni kuma me ake ce mini? Uwar gida. To abinda uban gida, abinda mai gida yake iya, uwar gida tana iya, ta je na sake ki. Mun gane ko? Tana so a rabu lahiya, ta ce to na jiya. Mun gane ko? To wannan sakin nata yayi, a uwar gida baki da wannan, baki da wannan damar. Wannan shine kenan. Kenan dole sai ya kasance miji ne. Sharadi na biyu shine an yakuna baligan, ya kasance wanda zai yi sakin balagagge ne. Wani zai mamaki ma washin har ma wanda bai balaga ana yi masa aure, eh ana yi masa aure. Mun gane ko? Wanda bai balaga ba ana iya yi masa aure. Mun gane ko? Wannan shine. Amma sai dai ba zai iya yi saki ba sai mi, sai dai waliyansa su za su iya su yi saki a wannan lokacin. Sharadi na uku shine an yakuna aqilan, ya kasance mai hankali ne ko mahaukaci. Kenan idan mahaukaci ne sakin sa bai yi ba. Kun san da ana iya mahaukaci aure ko? Akwai mahaukata da yawa da naga an yi ma aure, kuma dalilin auren ma sai suka samu hankali. Mun gane ko? Domin kamar yadda na sha ba da misali, wannan ruwan da suke a cikin ugun namiji mai yake da suna, idan suka yi yawa suna iya zaman tuma mutun cuta, wanda takan iya ta kai har ya daga ya kai ga taba kwakwalwarsa, har ya rasa ma yake suna ya sa ya rasa sukuni. To likitoci sun tabbatar da wannan, shi yasa yana ɗaya daga cikin ni'imar da Allah zai ma mutum ya rike yawan muhulki, musamman in yana lokacin mai yake da suna tuzurantaka, don saboda ya hudda wannan jarabar. To wannan ruwan idan ya rage su lokacin da aka mishi aure, takan iya waye mai ya samu ɗan damar hankali. Mun gane ko? To lokacin da aka ma mahaukaci aure, baya halatta idan ya yi saki a mai sakin ya yiwu, domin shi baya da hankali, laisa mukallafan. Yana ɗaya daga cikin misali, mashayin giya idan ya shawo giya ya tatil, ya zo ya ce na yi miki saki guda miliyon. Mun gane ko? Misali, tunda mashayi ne, komi zai iya faɗi sakin ya yi ko bai yi ba? Nan wannan tambayar ce, ba cewa ni eh ya yi ba, tambaya ce zan yi muku. Mashayi ya shawo giya ya saki matarsa, sakin ya yi ko bai yi ba? Yayi. Aha, to kai homi kace yayi. To akwai wanda aha bai yi ba, dama na san. Tunda dai har malumai kololuwa suka samu sabani, kuma dole sai kun samu sabani, shi yasa anan ba ma zan tambaye ku dalili ba. Mun gane ko? Mas'ala ce wanda malumai suka yi kai kawo sosai. Kana so Kadiba mai yake suna Sahih Fiqh Sunna, Abu Malik ya tattauna mas'alar mai tafadi sosai. Amma da ƙarshe shi ma Abu Malikin abin da ya tahirin shayarwa shine sakin, idan mashayi saki matarsa saki bai yi ba. Mun gane ko? Ko da yake kuma kowanne yana da mabiya daga cikin sahabbai da manya-manyan malamai, kuma kowanne zai kawo maka dalilai da abin da ya kama da haka. Kenan ni ma da gaskiya abin da nahirin jayarwa shine sakin bai yi ba. Domin idan muka lura a ƙarƙashin saki akwai cutarwa ga mace da kuma wa ga ƴaƴa ko? To idan aka ce shi wannan mashayin a bashi damar duk lokacin da ya sha ya zo ya faɗi abin da yake so, ya ce ya sake ta daga baya yi nadama. Ko da a ce wai idan an ce sakin yayi dan shi a kuntata masa ne, to su wa'incan lahimi suka yi, ita matar lahimi ta yi, su ƴaƴan lahimi suka yi. Mun gane ko? Kenan dalilin wannan malamai suka ce lura da wannan kasancewar idan yayi sakin daga ba zai yi nadama, kuma sannan a ƙarƙashin sakin akwai cutarwa ga macen da kuma ƴaƴan, to sai suka ce kenan sakin bai yi ba. Kuma babban dalili shine mi? Shine hankali. Lokacin da yayi sakin baya da hankali. Ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza an ummati yake suna rufi alqalamu an thalathin, an dauke abun rubutu akan mutane guda uku, daga cikin su wa anil majnuni hatta yaqil, mahaukaci har sai ya hankalta. Mahaukaci dan me yasa ya zamanto mahaukaci? Dan me? Dan hankalin ya hota ko? To shi ma mashayi lokacin da ya shage ya hankalin ne yake hota. Kenan babu hankali tare da shi, kenan me? Kenan laysa mukallafan, idan yayi saki sakin sa bai yi ba. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Wannan kuma wasu za su iya cewa saddan lidhari'a, kada a zo ya sake ta ce a Aisha ne yayi. To wannan kuma ai tsakanin shi ne shi da Allah shi. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Kenan a takaice dai sharadi na uku shine an yakuna aqilan, ya kasance mai yake da suna yana da hankali shi wanda zai sakin. Sharadi na karshe shi na uku shine alqasdu wal ikhtiyar, mun gane ko, an yaqsuda wa an yakhtara, ya kasance idan mutun ne mai mataye da yawa lokacin da ya sakin ya ayyana ga wanda ya saki, mun gane ko. Misali mutun ne mai mata guda hudu, ko da ya tashi cikin dare mai yake da suna, wata ta biyu ta takasa, tana takasa sai ce na sake ki, sai ta ruga ta boye, mun gane ko, da ta ruga ta boye aka rasa wace ce wace ce, ita kuma ta ki gai, mun gane ko. To kun ga nan a wannan lokacin, a wannan lokacin matan gaba ɗaya sun zama to haramun gare shi, dan mi, dan saboda ba a san wace ce saka ba, sai mi, sai an yi mai yake da suna, sai an yi rantsuwa, mun gane ko, sai a zo wadda ta san ita ce ai inda tana tsoron Allah wajen rantsuwa za ta yi mi, dole za ta tabbatar. To kuma akwai lokacin da namiji zai yi saki bai ayyana ba, sai ya kasance shi ma a wani lokacin za su haramta a gare shi, sai an yi ƙuri'a. Misali mutum ne ya ce idan dai har na yi asarar abu kaza, to na saki ɗaya daga cikin matayena, mun gane ko, wannan shi ne, kun ga wannan saki ne ko. To yanzu sai wannan asarar kuma ta zo ta abku, to yanzu za a zo kuma bai ce ba ga wadda ya mi, ga wadda ya saki, to a wani lokacin shi ma malamai suke cewa wannan matan gaba ɗaya sun haramta a gare sa, sai ya yi mi, sai ya ayyana, ya zaba. Idan baya iya zabawa, to a wani lokacin sai a zo ga mi, sai a zo ga ƙuri'a, dole dai sai guda ta huta, domin shi saki ba a wasa da shi, mun gane ko. Shine malamai suke cewa, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, mai da suna salathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna hazlun, mun gane ko, wa hazluhunna jiddun, abubuwa guda uku idan kai su a cikin wasa to sun zama to gaskiya, idan kai su a da gaske sun zama to da gaske, daga ciki mi, manzo Allah ya zano saki. Idan ka ce dai ka saki guda ɗaya daga cikin matan ka, to dole sai ka zabi wace ka saka. Idan baka iya dukkan sun baka tausai, sai mi, sai a yi ƙuri'a, a rubuta takardar saki, sauran ba komai, wadda ta ɗauko saki to ita kaddara ta hau, mun gane ko. Wannan shine kenan sharuɗa guda nawa, guda hudu na wanda za a saki. To sai ita kuma wadda za a saki, ita ma akwai sharuɗa guda biyu tare da ita, shine na farko an takuna zawjiyya qa'imatun bainahuma, ya kasance mijin da zai sake ta auren yana suna a tare, ma'ana ba tana a cikin yanayin wanda ba matarsa ba, domin akwai lokacin da ko ka saki matar ka sakin bai yi ba. Misali ka saki matar ka saki ɗai, da za ka ƙara cewa sai na sake ki saki ɗai, ka ƙara wani saki uku, ka ƙara wani saki hudu, matukar komai bai shigo ba, to ko da ka yi sakin mi, sakin bai yi ba, domin asali ba zaman matar ka take ba, mun gane ko. Ko matar da ka mahuta daga baya ka ce ka sake ta, asali ba matar ka bace, kenan abinda ka faɗi ya tafi a banza. Sharadi na biyu shine ya kasance ita matar da aka saka an ayyana ta, mun gane ko, idai kasance mata ne masu yawa. To wannan su ne kenan sharuɗa na wanda zai yi saki, da kuma wanda mi, da kuma wanda aka saka. Sai shiga, ita shiga mai yake da suna, sharaɗinta shi dai ne ta kasance ta hanyoyi guda biyu, imma ta kasance ta hanyar mai yake da suna swaraha, ko ta kasance ta hanyar kinaya, ma'ana ya kasance mutum ya saki matarsa da lafazi wanda yake lafazi ne sananne, kamar ka ce na sake ki, kun ga wannan lafazi ne sananne bi kulli swaraha. To shi kuma kaman kinaya, ka ce mata na sawake miki, idan ka ce ma mace na sawake miki, wannan kinaya ce, mun gane ko, ba shi bane asalin lafazi na saki. Idan ka ce na sake ki, shi kuma anan malumai za, idan aka zo za a tambaye ka, da ka ce ka sawaka mata, kana nuhin ka sake ta ne, ko kuma kana nuhin mi, ta tai gida ta huta, mun gane ko. To idan ka ce kana nuhin ka sake ta ne, shikenan sai sakin ya afku, mun gane ko. To yana ɗaya daga ciki, ko misali mutum ya ce ma matarsa na haramta ki, mun gane ko, na haramta ki, to shi ma wannan matsala ce mai faɗi sosai, wanda malamai suka tattauna a kanta. Sai dai mai yake da suna, magana mafi rinjaye shi ne za a tambaye sa, da ka ce ka haramta ta, me kake nihi, ka sake ta ko me kake nihi. Idan kuma a'a ka ce haka ne don saboda ta ɓata maka rai ne, to shi kuma a wani lokacin mai yake da suna tahrimul halali yaminun mukaffarun, ka'ida ce idan ka haramta abin da yake halal a gare ka, to kamar a matsayin rantsuwa ne kai. Kamar misalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rantsuwa akan cewa ba zai ƙara shan zuma ba ko. sai manzo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabga da suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik qad faradallahu lakum tahillata aymanikum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ka haramta abinda Allah ya haramta maka a matsayin mi a matsayin rantsuwa ka rike wannan ka'idar duk abinda kace ka haramta shi ba za ka ƙara yin sa ba ko ba za ka ƙara shan sa ba to a matsayin ka makaran tsine na ba za ka yi sa ba to yanzu idan kana so ka yi sa sai ka yi mi sai kai kafara mun gane ko wannan shine kenan insha Allah hukuncin meke da suna wannan mas'alar akwai sauran lokaci ko ah ya wuce ko jayir kenan nan zamu dakata insha Allah in Allah ya kai mu sati na sama sai mu shiga a cikin sabon babe shine babe na idda inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah